مضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ديا قوات رمضان شكرا تدبو دا داري هدو دا أربعين دا شدة باي هجرة، wanda ya dace kazalika da 1 ga watan 3 March kenan shekara ta 2026 miladiya. Allah cikin hikimarsa da yardarsa ya azurta mu da sake samun dama muka riski wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Kamar da kullum muke faɗa, bisa al'ada wata Ramadan wata ne da akan zauna domin mu darasa na Al-Qur'ani, saboda wata ne wanda yake wata na Al-Qur'ani kamar yadda muka sani. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani a wata Ramadan, shi yasa ma mala'ika Jibril alayhi salam yakan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin yin mudarasa na Al-Qur'ani kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi. Kullum muna bayyanawa ga 'yan uwanmu cewa shi Al-Qur'ani sako ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ga kowane ɗaya daga cikinmu. Ma'ana abin da yake kunshi a cikin Al-Qur'ani sako ne na Allah tabaraka wa ta'ala gare mu. Ba wai ana magana a jumla baki ɗaya al'ummar a jumlace ba, a'a, kowane ɗaya daga cikinmu ana sa rai ya karanta Al-Qur'ani, ya iya biya shi, sannan kuma ya yi ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsa, bayan kuma aiki da abin da Al-Qur'ani yake ɗauke da shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da yin tadabburi na Al-Qur'ani, ma'ana karanta shi karatu na fahimta, don mai aiki da abin da Al-Qur'ani yake karantar da mu. Allah ta'ala ya zargi mutanen da suke karanta Al-Qur'ani ba sa tadabburi. Allah ya ce, afala yatadabbarun Al-Qur'an walau kana min indillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allah ya ce, afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Shin me yasa mutane ba za su karanta Al-Qur'ani su yi tadabburi ba? Am ala qulubin aqfaluha, ko kuma a'a, a kan zukatansu an sanya wani wato makulli, abinda ya toshe zukatan ba su iya fahimta ne. Magabatan wannan al'umma, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗanda suke almajiransu, su suna karanta Al-Qur'ani ne da ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsa, domin sun san cewa shi Al-Qur'ani sako ne da ake so ka fahimta don ka yi aiki da shi, ba wai ka gwanince wajen iya bakin ba, a'a, ka fahimci ma'anar, kuma bayan fahimta ka yi aiki da shi. Abu Abdurrahman As-Sulami, Allah ya masa rahama, a rawaito yana cewa, haddathana alladhina kanu yuqri'una al-Qur'an, waɗanda suke karantar da mu Al-Qur'ani sun ba mu labari, ka Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud, kamar Uthman ibn Affan da Abdullah ibn Mas'ud, suna gaya mana wa ghairi ma da wasunsu cewa, annahum kanu idha ta'allamu min an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, idan suka koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 10 ayatin, ayoyi 10 na Al-Qur'ani, lam yujawizuha, ba sa ketare 10, idan suka koya ayoyi 10 suna tsayawa a 10, hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal, har su koyi abin da ke cikin waɗannan ayoyi 10 na ilimi da kuma aiki. Lam yujawizuha, aya goma suke ɗauka su karanta, don me? Saboda su fahimci saƙon da yake cikin waɗannan ayoyi 10 ɗin. Lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal, har su koyi abin da yake ciki na ilimi da kuma aiki. Qalu, suka ce, fa ta'allamna al-Qur'ana wal 'ilma wal 'amala jami'an, saboda haka muka koyi Al-Qur'ani da ilimi da aiki baki ɗaya. Wannan shine hanyar magabata, ƙoƙarin fahimta da ƙoƙarin aiki da Al-Qur'ani. To shi yasa da yawa daga cikin magabata ba za a ce da kai ana koro maka cewa duk mahaddatan Qur'ani ba ne, kaɗan ne suka haddace baki ɗaya, don me? Saboda su burinsu sun gane cewa saƙo ne da ake so ka fahimta kuma ka yi aiki da shi. Haka ya kamata mu kasance. Irin wannan munasaba daidai ce a ce an haɗu domin aibita na alqurani kokarin fahimtar ma'anonin sa domin kuma wato da nufin yin aiki da abin da ake koya ake karantawa ake ji ba iya ramadan ba ya kamata a ce baki ɗaya rayuwar mu dukkan shekarar muna karanta alqurani ko muna kokarin fahimtar ma'anonin sa dan mai aiki da abin da alqurani yake dauke da shi na umarni da hani da wa'azi Allah cikin hikimar sa shekara ta gabata mun tsaya ne karshen suratu Yunus alaihi salam yau kuma a wannan haduwa zamu fara karatu a cikin suratu Hud alaihi salam suratu Hud kamar yadda muka saba bisa al'ada in zamu karanta sura muna kokarin mu kalle ta a jumlace a lokaci guda abin da yake dauke da shi baki ɗaya kafin mu dauki ayoyin ɗaya bayan ɗaya wannan yana daga cikin salo da ya kamata a ce mutum yana kokarin fahimtar Qur'ani ta hanyarsa saboda wannan zai baka dama ka gane shi a jumlace sannan kuma ka bi shi sannan ka gane me sura take dauke da shi baki ɗaya na darussa na makasudin sura din jumlatan ka dauke ta daki-daki gaba-gaba sannan kuma a ƙarshe shi ka bi ayoyin ɗaya bayan ɗaya suratu Hud tana cikin surorin attiwal surorin matsayi na alqur'ani a jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 11 ayoyinta kuma 124 sura ce makkiyya wacce aka saukar da ita a makka wasu malami suna ambata musu ayoyi suna cewa waɗannan ayoyi su kan a madina aka saukar da su yan kaɗan wanda ba su da yawa ta sauka suratu yunus bayan suratu hud bayan suratu yunus alaihi salam kuma idan ka karanta ta za ka ga abinda waccan sura take karantawa mafi yawa shine dai abinda suratu Hud ita ma take dauke da shi na ainihin mawdu'i na abinda yake kunshi a cikin ta wannan sura mai girma suratu Hud abinda ke karantawa shine usul ko tushe na aqidar musulunci kiran mutane zuwa ga bauta Allah shi kadai sannan ta kawo ayoyi abinda ta kawo su abinda gissoshi na annabawan Allah kawo kisoshin domin a ji irin yadda suka yi gwagwarmaya da mutanensu kuma a ji hankalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zuwa ga koyi da su wajen haƙuri da irin yadda ya samu kansa a lokacin da yake kiran mutane zuwa musulunci a makka suratu Hud a rasuwar sayyida khadija Allah ya ƙara mata yadda da kuma babban manzon Allah abu talib wanda ya san sira ya san wannan lokaci lokaci ne mai wahala domin a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Quraishawa sun sa masa takunkumi ko sun sa wa gidansu ma'aikin Allah takunkumi Banu Hashim kenan dalili kuwa saboda Quraishawa sun nemi babban manzon Allah Abu Talib ya bada manzon Allah gare su dan su kashe shi suna ganin cewa abinda ma'aikin Allah yake na kiran mutane zuwa ga musulunci ya dame su kuma sun rasa yadda za su kuma wannan al'ada ta wannan zamani ba yadda za su yi da shi tunda yana da ainihin dangi masu ƙarfi saboda haka suka nemi cewa to a sallama shi gare su dangin suka ce ba za su sallama ba a wani dalili yana kiran mutane ne zuwa ga abinda wanda ya gamsu ya bi wanda bai gamsu ba shi kenan ya kyale ai ba wanda aka tilasta suka ce in ba za a yi haka ba to za su sanya takunkumi ga Banu Hashim me ya takunkumin shi ne za su hana kowa alaƙa da su hakan kuma suka yi suka rubuta takarda cewa sun yanke alaƙa da Banu Hashim ya zama sun tare a wata unguwa a wani waje a makka da ake cewa da Sheikh Abi Talib wata unguwa wani yanki ko wani kewaye a makka inda nan ne gidajen su Banu Hashim suke duk suka tare a wannan waje ba a yin kasuwanci da su ba a kula su suka shiga hali na kunci kwarai da gaske a wannan lokaci ne wannan sura mai albarka ta sauka kamar yadda na bayyana cewa suratu Hud tana dauke da wato kira zuwa ga tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala da kuma bauta masa bayan imani da shi idan mun duba sannan kuma tana bayani akan jaza'i cewa duk wanda yayi wa Allah biyayya ya kadaita Allah ya bauta wa Allah to a ranar alkiyama Allah ta'ala zai mai sakayya da rahamarsa da falalarsa baltin a duniya Allah ta'ala zai bashi alherin da ake samu a duniya sannan kuma yayi masa sakayya da gidan aljanna a lahira. Saboda haka wannan sura a farko tana bayani game da wannan asali na aqidar musulmi, imani da Allah, bautawa Allah, bayani akan wato tashin alkiyama ta yadda bai da kuma sakamako. Aya ta 1 zuwa aya ta 4 a wannan sura, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adaba yawmin kabir ila Allahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli shay'in qadir. Wannan ayu guda hudu sun kunshi wadannan usul na aqidar musulmi, kiran mutane zuwa ga bauta Allah shi kadai, sannan da kuma a sakamako na wanda ya bauta wa Allah, cewa Allah zai bashi halalarsa tun a duniya da kuma gobe kiyama, sannan da kuma gargadi ga masu saba wa Allah masu aikata shirka cewa akwai azaba a wata rana mai girma. Sannan kuma aka cike da ambaton wannan rana shine ranar da bayi za su tare a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, duk za a koma zuwa ga Allah. Sannan aya ta 5 zuwa aya ta 6, Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana yadda kafirai suka yi tawaye bayan manzon Allah ya kira su zuwa ga tauhidi, suka ki imani bar ma suka kauda kai. Aya ta 5, ala innahum yatnuna sudurahum liyastaghfu min ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bi dhati sudur. Allah ya bayyana cewa wadanda ake kira zuwa ga tauhidi wadannan kafirai sun kauda kai, sun juya baya, bal ma suna daukan tubabun suna lallabe kansu, suna kin jin abinda manzon Allah yake kira su zuwa gare shi na tauhidi. To sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu cewa hakan da suke Allah ya san abinda suke aikatawa, ma'ana ba abinda yake buya gare shi na halayensu. Zuwa fadin Allah ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wannan aya ita kuma tana bayanin wato kiran wadancan mutane su san waye Allah tabaraka wa ta'ala. Allah shine wanda yake rike da arzikin bayi, wanda ake kiran su zuwa bautarsa shine dai ubangijin su, wanda ya halicce su kuma arzikin su yana hannunsa. Kamar yadda a cikin suratul baqara Allah ta'ala ce, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sai ya jero bayan ya kira mutane zuwa ga bautarsa, sai ya bayyana abinda yake wa mutane. Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Sai ya ce, fala taj'alu lillahi andada wa antum. Kaga Allah da yake ku bauta masa sai fa ne abinda yake wa bayi, shine mai halitta su, shine mai azurta su. To shine anan ayar ma Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana waɗannan mutane da suka kauda kai ga barin imani cewa shi fa Allah da aka ci su bauta wa shine arzikin su yake hannunsa, babu wani halitta wata halitta ba ce arzikin ta yana wajen Allah. Sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin aya ta 7 da ta 8 yayi bayanin dabi'ar wato kafirai yadda suke wato kauda kai ga barin bautar Allah, suke yin wato tawaye bayan sun san Allah ta'ala shine wanda yake mai iko mahaliccin dukkan sama da ƙasa. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Sai Allah ya ce, wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-mawti layaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Ma'ana idan aka kira su zuwa ga bautar Allah wanda yake ya halicci sama da ƙasa mai wannan iko, sai su rika inkari cewa ai ba za a tashe su bayan mutuwa, ma'ana iya rayuwar nan ne a duniya kadai, babu tashi a gobe kiyama, suna karyatawa. Sai Allah kuma ya sake bayyana irin yadda ma suke yin fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya gaya musu cewa akwai ranar alkiyama, ranar da wanda ya saba wa Allah za a yi masa azaba. Sai suke cewa to ai in haka ne a gaggauto musu da azaban nan, ma'ana suna gaggauta zuwa azaba. Wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin la yaquluna ma yahbisu. Idan aka jinkirta musu azaba sai su rika cewa me yasa aka jinkirta, azabar ta zo mana yanzu. to sai Allah ta'ala ya ce ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un ranar da ta shi kiyama za su ga azaba kuma babu wato inda za su gujewa wannan azaba ba mai taimakon su babu kuma inda za su samu gujewa azabar Allah sannan kuma sai bayanin dabi'a ta dan adam ma'ana dabi'ar mutum yadda yake shine in Allah ya masa rahama a madadin yayi godiya sai ya zama mai alfahari yana jin cewa ai ya cancanci wannan idan kuma Allah ya dauke ni'imarsa gabawa sai ya ce innahu la yabusun kafur yana mai ɗebe kauna dabi'ar dan adam kenan da Allah ya bayani a cikin wannan sura ma'ana haka halin dan adam yake walain azaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la yabusun kafur dabi'ar dan adam shine in Allah ya masa ni'ima a madadin yayi godiya sai yayi wa Allah mutunci amma banda mai imani shi kan mai imani wanda ya san cewa ni'imar daga Allah ne yana haƙuri da jarrabawar da Allah yake masa kuma yana godiyar Allah a kowane hali illal ladina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir kuma sai Allah ya bayyana irin lada da zai ba wa masu haƙuri wanda suka yi imani suka yi haƙuri da dukkan jarrabawar da Allah ta'ala zai musu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wato tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana haƙurƙurtar da shi da bashi haƙuri akan abin da yake fuskanta na tawayen da mushrike suke masa da kuma juya baya cewa ya haƙuri haka abin ya kasance dangane da waɗanda Allah ya aiko da sakonni a baya fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilayka wa dhalikum bihi sadruka an yaqulu laula unzila alayhi kanzun aw ja'a ma'ahu malak ma'ana kafire suna yin suna kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna cewa in gaske ne manzo ne ya zo musu da taskar sama da kasa ma'ana ya kawo musu arziki su ga taskoki na sama da kasa ko kuma a'a ya zo da mala'ika su ganshi a fili to sai Allah ya ce a gaya musu cewa kai ai dan sako ne ka gaya musu haka innama anta nadhir iya abinda ka zo shi ne ka isa musu sako wanda ya yi imani shikenan zai samu tsira a gobe kiyama wanda kuma ya yi tawaye to Allah ta'ala zai kama shi da azabar sa a gobe kiyama suna kalubalanta alqur'ani suna cewa ba daga Allah bane sai Allah ya ce am yaquluna taraqul fatu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat in ba ku yadda cewa alqur'ani daga Allah bane ku kawo misalin alqur'ani ayoyi guda goma ko kuma surori guda goma ku kago kuma in kun ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kago alqur'ani kuma duk wanda kuke da shi da zai za ku hada kai ku yi hakan duk ku yi wa duman istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin duk wanda za ku hada kai ku kawo misalin alqur'ani sura 10 ta alqur'ani ba duka ba ku hada kai ku kawo to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bada wato sura ta halin da mummunai za su kasance a ciki da kuma kafirai a gobe kiyama kenan ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم ضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون الاخسرون kaga an yi bayani game da tabewar kafirai da asarar da za su yi a gobe kiyama sai kuma aka bayyana mummune aka ce innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ba an yi bayanin halin da kafirai za su samu kansu a gobe kiyama sai aka ambaci halin mummune sai Allah ya ce mathalul fariqain misalin mummune da kuma kafirai misalin da za a buga shine kal a'ma wal asmi wal basiri was sami'a daidai suke da misalin wanda yake makaho kuma asam wanda yake kurma ka kwatanta shi da al basir mai ji mai gani as sami mai ji hal yastawi yani misalan sai za su yi daidai da wanda yake makaho kurma da wanda yake mai gani mai ji za su yi daidai ba za su yi ba to mai gani mai ji shine mummuni makaho kuma kurma shine wanda yake kafiri to misalin haka suke kuma a duniya da lahira baki daya sannan Allah tabaraka wataala a ayoyi na gaba sai ya kawo kissoshin manzannin Allah waɗanda suka Allah ya aiko su da sako zuwa ga mutanansu wannan kuma shi ma yayi ne domin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin su domin ya ga irin yadda suka fuskanci kalubale yayi hakuri irin yadda suka yi hakuri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri irin yadda manyan manzanni ulul azmi suka yi hakuri Allah ya kawo labarin annabi Nuhu alaihi salam wa laqad arsalna nuha ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin aya ta 25 har zuwa aya ta 60 kissa mai tsayi a cikin wannan sura ta kissar annabi Nuhu alaihi salam bayan shi sai kissar annabi Salih alaihi salam tare da mutanansa wa ila tamud akahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu daga aya ta 61 zuwa 68 ayoyi guda 7 aka kissar annabi Salih alaihi salam sannan sai kissar annabi Ibrahim alaihi salam yadda mala'iku suka zo wajensa kuma suka yi masa bishara da samun da annabi Ishaq da kuma bayanin abinda zai kasance na waɗancan mutane da Allah ta'ala zai musu azaba su ne mutanen kaum Lut Allah ya bada labarin annabi Ibrahim alaihi salam da labarin abinda zai kasance da mutanen annabi Lut alaihi assalatu wassalam sai kissa ta 6 bayan kissa annabi Ibrahim da kissa annabi Lut kissa annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam da Allah ya koyi zuwa mutanen Madyan shine garin su annabi Shu'aib tun daga aya ta ainihin wato 84 wa ila Madyan akhahum Shu'aib har zuwa aya ta 95 sannan sai kissar annabi Musa alaihi salam a takaice a wannan sura wanda aya ce daga 99 zuwa 97 a takaice Allah ya kawo kissa ta annabi Musa alaihi salam a can karshe kuma aya ta 111 wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir karshen wannan kissa ta annabi Musa wa laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fi to ka duba waɗannan kissoshi da Allah ya kawo domin ba da labarin irin yadda manzannin Allah suka kasance da mutanansu da yadda Allah ya yi da su duk wannan ya kawo wannan kissa ne domin ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri a bisa abin da yake fuskanta na kalubale a Makka sannan aka cika wannan sura da kira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi istiqama ya tsaya akan tafarkin da Allah ya dora shi akai fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw Allah ya ce wa manzon Allah ya tsaya tsam akan abin da Allah ya wato umarce shi akai kada ya bar wannan hanya din domin Allah yana ganin duk abin da yake faruwa sannan Allah ya cika wannan sura da walillahi ghaibus samawati wal ardhi wa ilayhi yurja'u al amru kullu fa'buduhu wa tawakkal alayhi kamar yadda Allah ya kira mutane a farkon sura zuwa ga bautarsa haka aka cika wannan sura ita ma da kiran mutane zuwa ga bautar Allah tabaraka wa ta'ala kaga in ka duba a jumlace daga aya ta 1 zuwa ta 123 kaga yanzu ka gane sura gaba ɗaya gaba ga abin da ke dauke da shi a jumlace to inda zaka dauko wace sura ta alqur'ani kai mata wannan fahimta cewa menene gabobin da ke cikin sura daki kowace sura zaka tana da wannan bayanai abin da ke karantawa ka fahimta a jumlace sannan kuma ayoyi da suke dauke da umanni da hani kai kokarin fahimtar su dan abin da Allah ya umarni ka aikata abin da Allah ya hani ka nisan ta ina mamaki a ce mutumin da baya karatu kuma yana so ya bauta wa Allah to sai ka tambaye shi ta yaya zai bauta wa Allah alhali baya karanta alqur'ani baya kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani baya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya zai iya fahimtar ya addini yake ya bauta wa Allah ko shakka babu zai samu kalubale na da yawa daga cikin al'amura na addini ba zai gane su kuma a irin wannan ne mutane da yawa ake wato wasa da hankalinsu mutum ya zo ya faɗi magana kai kuma baka da karatun baka gane sabon da yake cikin Qur'ani ba baka karanta ba ta yaya zaka iya ba wa kanka kariya ka tsare imanin ka daga duk abin da zai iya zuwa na kalubale gare ka akwai matsala dole sai ka je ka yi karatu to amma lisanul hal shine ba lisanul maqal shine harshen da ake magana shi ake cewa lisanul maqal ba shi ba in na tambaye ka ba wannan amsa zaka banta harshen ka ba lisanul hal halin da kake ciki kana bani labari cewa baka da lokacin da zaka je karanta Qur'ani shine lisanul hal ɗinka yake nunawa mana yanzu mutum musulmi da aka ce sai ya karanta alqur'ani ya fahimci ma'anarsa dan ya aiki sai ci ban da lokaci ban da dama wata kila shekarunka 18 20 30 40 50 60 ba karanta alqur'ani ka gane duk ma'anonsa ba gurgurdan abin da zaka masata a ce dan me kace wallahi baka da lokaci baka samu dama ba shine lisanu alhal dinka yake fada amma idan muka duba hakikanin gaskiya ba haka bane kana da damar dan ai kana zuwa sana kana zuwa kasuwa saboda kana ganin ai ba za ka rayu ba sai ka ci kasha wa zai baka abinci dole sai ka fita kanewa to amma ka manta da kuma rayuwarka ta imani ka manta da wannan rayuwarka ta jiki kawai kake tunawa takaitacciya ta iya wannan duniyar ka ci kasha kai bacci ka manta da shi kuma akwai rayuwar da ake so ka rayu ruhinka da bautar Allah da inganta imani shi wannan ka manta da shi zaka je ka nemi abinci dan ka san in ka zauna ba wanda zai baka abinci kace ai ba wanda zai dole je in nema amma ilimi kuma ka manta cewa Allah ya saukar ma da alqur'ani dan ka fahimta kai aikin shi wannan ba dole bane dole ne don dole ne ai dole ka je ka nemi ilimi yanda kake fita kasuwa dole ka kasa lokacinka ka takaita lokacin zuwa neman abinci domin ka samu lokacin da zaka karanta alqur'ani ka bayyanci sakon addininka don kuma baka yi haka ba to dai lokaci ne ai yana nan yana zuwa zaka kuma yi zuwa ga Allah kuma zai tambaye ka na aiko maka da mutum ma kafin farkon zango na lahira shine kabari me za a tambaye ka an aiko maka da manzo haka ne zaka ce eh an aiko mun da manzo ya zo ma da sako ya zo maka da sako ka karanta kai aiki da shi kaga kana da aiki babba a gabanka haka zaka tsaya gaban Allah yi ma tambaya saboda haka mu yi kokari iya yadda zamu iya mu yi kokarin fahimtar addini Allah ya gani yar mu cewa eh muna san ganewa ka je ka karanta alqur'ani a gaban malamai kai kokarin fahimtar addininka gurgurdan yadda zaka bauta wa Allah da ilimi insha Allah ta'ala yanzu zamu karanta ayoyin wadannan alqur'ani ɗaya bayan ɗaya malam zai karanta mana bismillahir rahmanir rahim na'am
a'udhu minash
بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يتي ألف لام را ودنن حرفا سنة كين جيرن حرفا دا أكبود وسسوروري دسو معنى أقوي سورورينا القرآن تندق بقرة ألف لام ميم دا أدنن حرفا الحروف المقطع كما يدى أكي بياني تندق سورة البقرة دا وسسوروري دسك بيوبايا واندسك بارا دا إرم ودنن حرفا ما لبسي سعباني تيوا menene ma'anar waɗannan harufa din wasu sun yi ijtihadi cikin malamai domin kokarin fahimtar cewa waɗannan harufa ga abin da suke nufi an yi sabani mai yawa amma magana dai a mafi rinjaye rajihar magana game da wannan mas'ala shine waɗannan harufa harufa ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake banta da sanin ainihin ma'anonsu فهي مما استأثر الله تعالى بعلمه سنة كين أبن دا الله تعالى شي يبر وكان سسن دوكو كرن دا مالميس كين دوكو كرن بيان مينيني ما أنا الوطن أن هرفا ودن دا الله تبارك وتعالى يبودي وسسورو ريدسو كما ألف لام ميم ألف لام را ألف لام ميم صاد دا مكا من تنسو to malami suna cewa Allahu a'lamu bi muradihi, Allah shi yasan me yake nufi da wannan. Kuma wannan ra'ayi na cewa ilimin su yana wajen Allah shine ra'ayin da Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq da Umar dan Khattab da Uthman dan Affan da Ali dan Abi Talib da Abdullah dan Mas'ud duk suka taba kai. Kaga dai an aka ambata ma waɗannan ka san shikenan magana ta kare duk abin da suka taba kai kenan cewa Allahu a'lamu bi muradi, Allah shi yasan ma'anar sa. Cikin kuma tabi'ai ma'ana almajiran da suka biyo bayan su akwai Amir al-Sha'bi da Sufyan al-Thawri da Rabi' ibn Khuzaim da wasu malamai da dama su ma haka suka tafi akai cewa Allah shi yasan ma'anar waɗannan harufa. Duk kokarin da wasu za su yi na bayanin ma'anonin su ijtihadi ne daga gare su, amma Allah tabaraka wa ta'ala shi dai ya bude waɗannan surori ko waɗansu surori na Al-Qur'ani da waɗannan harufa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kitabun uhkimat ayatuhu, kitabun ma'ana wannan littafi ne, ai hadha kitabun azimu sha'ni, mai girman al'amari, wanda yake uhkimat ayatuhu, wanda aka kyautata ayoyinsa. Al-ihkam shine kyautatawa, uhkimat ayatuhu. Ibn Abbas yake cewa ai lam yunsakh bi kitabin, ai littafin da babu wani littafi da zai biyo baya ya shafe hukuncensa. Ko kuma su malami suka ce a'a shine littafin da yake dauke da wato a mafi kyan tsari da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar daga cikin littattafai, uhkimat ayatu, sai aka siffanta shi da gini wanda aka yi shi wato mafi kaye mafi wato tsari, domin ihkam yana nufin kyautatawa, wanda yake a yana dauke da nuzumi tsari wanda yake mafi kyau da kuma hukunce-hukunce mafi dacewa da ma'anoni wanda suke wato bayyatattu a fili. Kitabun uhkimat ayatuhum thumma fussilat, sannan kuma aka yi bayani dalla-dalla a cikinsa. Thumma fussilat, sannan aka yi bayani dalla-dalla, ay bayyanat bil ahkami wal halal wal haram, aka yi bayanin hukunce-hukunce da kuma halas da haram a cikinsa. Wasu malamai Imam Qatada Allah ya masa rahama yace ai uhkimat ahkama, cikin wannan farin Allah ta'ala kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat, yace ai uhkimat ahkama Allah fa laysa fiha ikhtilaf wala tanaqud, Allah ya wato ya tsara alqur'ani ta yadda babu sabani a cikinsa, babu tufka da warwara, an sanya ayoyinsa mafiya kyau wajen tsari, sannan kuma aka yi bayanin dokoki da hukunce-hukunce dalla-dalla a cikinsa. Yamin ladun, wannan Qur'ani ya zo daga wajen hakimin khabir, Allah wanda yake hakim, wanda yake mai hikima cikin dokokinsa, cikin abin da yake shar'antawa, kuma khabir ma'ana masani game da wato tafasil al'amura dalla-dalla wanda ya kamata ya kasance bayi sun tafi akai na tsarin rayuwa a duniya don su samu tsira a lahira. Allah shine al-hakim, mai hikima cikin abin da yake shar'antawa, al-khabir wani wajen sanin halin da bayi suke ciki, shi yasa ma ya ba su wannan alqur'ani wanda yake dauke da tsarin da in suka bi to za su rayu a duniya rayuwa mafi kyau, kuma za su samu tsira a gobe kiyama. Allah ta'ala al-hakim al-khabir shine wanda ya saukar da wannan alqur'ani din. Allah tabaraka wa ta'ala yace alla ta'budu illa Allah, ma'ana makasudi na saukar da wannan littafi an saukar da shine da kiran bayi zuwa ga cewa kasabauta kowa sai Allah, wannan shine makasudi, shine gaya na saukar da alqur'ani, kiran bayi zuwa ga wannan ainihin manufa ko wannan makasudi na bautar Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba a cikin bauta Allah ta'budu illa Allah. Sai Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace ya gaya wa mutane cewa innani lakum minhu nadhirun wa bashir, lalle ni dinnan je, Allah yake gaya manzon Allah ya fada mana cewa shi fa ya zo ne minhu da sako daga Allah, kuma shi nadhirun ne wa bashir, ma'ana mai gargadi ga wanda yake bin wannan sako da Allah ya aika shi da shi na alqur'ani cewa Allah ta'ala zai masa azaba a gobe kiyama. Wa bashir kuma yana albishir ga wanda ainihin ya karbi wannan littafi, ya yi imani da shi, ya bauta wa Allah shi kadai, to yana yi masa bishara cewa a gobe kiyama Allah ta'ala zai ba shi daga falalarsa da gidan aljanna. Wannan aya faɗin Allah ta'ala Allah ta'budu illa Allah, cewa kada a bauta wa kowa sai Allah, kamar yadda na bayyana shine makasudin da Allah ta'ala ya aiko ya saukar da littattafai kuma ya aiko da manzanni kamar yadda ya faɗa a cikin wata aya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika ba mu aiko ba kafin kai ya manzon Allah min rasulin daga wani manzo illa nuhi ilayhi face abinda muke masa wahayi da shi shine annahu la ilaha illa ana Allah yana gaya mana cewa babu wani abin bauta da dacewa da cancanta sai shi kadai fa'buduni saboda haka ku bauta mu wannan shine makasudi na sauka da littafai da kuma aiko manzanni Imam Shankidi Allah ya masa rahama a cikin littafin Al-Adwa Adwa'ul Bayan yana cewa fadin Allah ta'ala Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai girma fiha ad-dalalah wadhiha a cikin ta akwai nuni wanda yake a fili ala anna al-hikmata al-uzma cewa hikima mafi girma allati unzila al-qur'anu min ajliha wanda Allah ya saukar da al-qur'ani dan ita hiya an yu'bada Allah wahdahu jalla fi'ula wala yushraka bihi fi ibadatihi shay abauta wa Allah shi kadai ubangiji madaukaki kuma kada a hada shi da wani a cikin wannan bauta shine makasudin saukar da al-qur'ani kuma shine makasudin aiko da manzo kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wasu ayoyi yace wa hada sarihun fi anna ayati hadha al-kitab wannan aya tana bayyana cewa a fili ayoyin wannan littafi na al-qur'ani an saukar da shi uhkimat thumma fussilat wato an saukar da shi mafi kyan tsari kuma da bayani dalla dalla yace min indil hakim al khabir daga wajen Allah mai hikima cikin abin da ke shar'antawa al khabir wanda ya san halin da bayi suke ciki li ajli an yu'bada Allah wahda dan abotawa Allah shi kadai sai yake cewa wal ayatu dalla ala anna irsal ar rusul ayoyi cikin al qur'ani da ke nuni cewa aiko manzanni wa inzal al kutub da saukar da littattafai li ajli an yu'bada Allah wahda kathiratun jiddan wanda ke bayyana cewa bautar Allah shi kadai aka Allah ta'ala ya umarni shi yasa ya saukar da littafai ya aiko da manzanni suna nan da yawa cikin alqur'ani yace ka gole ga mafadin Allah ta'ala wal qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu at-tagut Allah yace hakika mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma wal qad ba'athna fi kulli ummatin rasula menene sakon manzannin shine an ya'budu Allah wajtanibu at-tagut abauta wa Allah shi kadai kuma a nisanci dukkan abin da ake bauta ba Allah ba shine at-tagut da fadin Allah ta'ala a wasu ayoyin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun da fadin Allah ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda muka aiko kafin kai daga manzanninmu aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna shin mun sanya wasu ababen bauta kuma bayan Allah ar-rahman cewa bauta musu babu wannan magana da fadin Allah ta'ala gurabe da yawa cikin alqur'ani Allah ta'ala yana bayyana asalin dalilin saukar da alqur'ani ku da aiko manzanni shine dan a kira mutane zuwa ga bautar Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai shi yasa Allah ta'ala a cikin wannan aya ma ta wannan sura yake kiran mutane cewa Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir kada ku bauta kowa sai Allah ni kuma ni manzo ne gare ku ina mai wato daga Allah ta'ala ina mai gargadi ga cewa wanda ya sabawa Allah yayi shirka ya sabawa Allah to zai shiga cikin azabar Allah wanda kuma yau Allah biyayya yayi tauhidi to ana masa bishara da falala daga Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi sannan bayan imani da bautar Allah shi kadai ma'ana imani da kadaitowar Allah a cikin bautar sa kuma a nemi gafarar sa wa anistaghfiru rabbakum sannan ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi wannan kari ne akan Allah ta'budu illa Allah yana cikin nau'i na bauta shine istighfari da kuma tuba zuwa ga Allah an yi adaban sa ne akan Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta kowa sai Allah sannan kuma ku nemi gafarar ubangijinku kaga a ce an ce Allah ta'budu illa Allah an ambaci sunan Allah sai nan aka ce wa anistaghfiru rabbakum aka ce kuma ku bauta ubangijinku aka zo da lafazin ar-rabb domin ar-rabbu shine mai halitta shine wanda yake azurta ainihin halittinsa sannan yace thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi an ambace al-istighfar da at-tauba guda biyu a waje daya malamai suna cewa idan aka ambaci istighfari shi kadai to tuba ya shiga ciki kamar yadda aka ambaci tuba shi kadai istighfari kuma ya shiga ciki idan aka ambace su kuma guda biyan kamar nan inda Allah ta'ala ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi alistighfar anan ana nufin bawaye roki Allah laifin sa da ya gabata a baya Allah ya fi masa ay utlubu min rabbikum satra ma salafa min aminkum min al-ma'asi ku nemi gafara ubangiji mana ku nemi Allah ya sitirce muku abin da ya gabata daga gare ku na saba masa na yin shirka da kuma sabo shine istighfar mana yafi abin da ya gabata na baya sannan kuma thumma tubu ilayhi ay aqbilu ilayhi bit-ta'ati wal-ikhlas kuma ka tuba zuwa gare shi da yi masa da'a da kuma ikhlasi shine yin nadama akan abin da ya gabata da kuma bin bayan shi da aiki na gari istighfar nadama akan abin da ya wuce a yafe maka tauba kuma cewa ka bari ka bar laifin sannan ka ci gaba da yi wa Allah biyayya saboda haka kana fata Allah ya yafe maka abin da ya gabata kuma ya karba abin da yake na gaba shine ma'anar waɗannan lafuzza guda biyu suka zo daban-daban yace at-tauba ar-ruju wal-iqla amma kana tuba shine barin abin da ya gabata a baya nasa wal azmu ala adam al auda da kuma niyya mutum ba zai sake ba istighfari kuma shine abin da ya gabata a rufe shi a yafe maka shi tuba kuma shine gaba ka daina aikata wannan laifin kuma kana fata Allah ta'ala ya karba abin da za ka aikata na da'a shi yasa aka hada su waje biyu amma dai yayin da aka ambaci daya to dayan ma yana shiga ciki to idan mutum ya haka sai Allah ta'ala ya bayyana irin abin da zai samu na amfani saboda kudaitarwa zuwa ga yawaita ainihin wato istighfari da tuba cewa duk wanda yayi wannan yumatta'kum mata'an hasanan Allah zai ji yadda ku dani mata'an hasanan ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci abin ambato wato dukkan wanda ya lazamci istighfari da tuba Allah ya bayyana irin abin da zai samu na alkhairi aina a wannan duniya shine yumatta'kum mata'an hasanan a duniya Allah ta'ala zai ji yadda ku dadi dadi wanda yake mafi kyau na tsawaita muku rayuwa da kuma yalwata muku arziki da babu aminci da zaman lafiya duk wannan arziki ne na duniya shine yumatta'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma zuwa lokacin da ajalin ku zai same ku na ainihin karshen rayuwar ku a duniya zuwa lokacin mutuwa ku kenan wannan a duniya mutum zai samu wannan ainihin amfanin yayin da ya lazamci istighfari da tuba banda kuma irin abin da Allah zai bashi na falalarsa a lahira Imam Shankiti Allah ya masa rahama yace hadhihi al-aya al-karima tadullu ala anna al-istighfara wat-tawba ila Allah ta'ala min adh-dhunubi sababun li an yumatti Allahu man fa'ala dhalika mata'an hasanan ila ajalin musamma wannan aya tana bayyana cewa tana nuna cewa istighfari da tuba zuwa ga Allah sababi ne na samun wato jin dadin rayuwar duniya Allah zai ji yadda bawa dadi a duniya zuwa lokacin da zai rayu har zuwa karshen rayuwarsa yace la'annahu rattaba dhalika ala al-istighfari wa at-tauba tartibal jazai ala sharti domin yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatta'kum ku tuba zuwa ga Allah ubangijinku ma'ana ku yawaita istighfari gare shi ku tuba zuwa gare shi in kun yi haka yumatta'kum mata'an hasan zai ji yadda ku dadi a wannan rayuwa ta duniya kamar kenan an fadi sharadi da jaza'insa in kai kaza za a yi maka kaza an gane ku yace wa zahir abin da yake zahiri annal murada bil mata'il hasan abin da ake nufi da mata'an hasanan sa'atul rizqi yalwa arziki wa ragadul aishi da rayuwa mai dadi wal afiyatu fid dunya da samun lafiya a duniya wa annal murada bil ajal al musamma kuma abin da ake nufi da al ajal al musamma al maut har zuwa mutuwa mana dai Allah ya lamunce duk wanda ya lazamci istighfari da tuba zai rayu rayuwa mai dadi har zuwa mutuwarsa in dai ka lazamci istighfari da tuba to Allah zai yi maka wannan an gane ko Allah ta'ala zai baka rayuwa mai dadi rayuwa mafi inganci yalwa arziki da kuma lafiya a wannan duniya sai yake cewa wa yadullu lidhalika qawluhu ta'ala fi hadhihi as-sura al-karima wannan ma'anar kuma ta wannan aya ta wannan sura mai albarka Allah ya maimaita shi a aya ta 11 a cikin wannan sura shine fadin annabi Hud alaihi salam da yake ga wa mutanansa yace wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaikum midararan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum a wannan sura dai ta Hud aya ta 11 Allah ya maimaita wannan ma'anar cewa wanda ya lazamci istighfari da tuba zuwa gare shi to Allah ta'ala zai yalwata masa cikin arzikin sa na duniya kuma ya kara masa karfi akan karfin sa shine annabi Hud yake ga wa mutanansa yace wa ya qaumi istaghfiru rabbakum ya ku mutanena ku yi istighfari ku nemi gafara ubangiji sannan ku tuba zuwa gare shi in kun yi haka yursilis samaa alaikum midararan zai bude muku sama ya sauka muku da ruwa kamar da bakin kwariya wa yazidkum quwwatan ila quwwati ya kara muku karfi akan karfin kaga kenan daga cikin amfanin yawaita istighfari da tuba shine Allah ta'ala zai bude ne kohomin arziki daga sama sannan kuma ya kara musu karfi ainihin da kuma izza a wannan duniya haka Allah ya bayyana cikin surat nuh alaihi salam yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara annabi nuh yake ga mutanansa yace da su ku yawaita istighfari zuwa ga ubangiji ku domin shi Allah ta'ala mai yawan gafartawa masu istighfari yana gafartawa bayan su inda suka nemi gafarar sa in kun yi haka yursilis samaa alaikum midarara Allah zai sauka muku da ruwan sama midarara ma'ana mamakon ruwa wa yumditkum bi amwalin zai ba ku kuma dukiya ya karfafe ku da dukiya wa bani ne ya ba ku yaya wa yaj'alakum jannatin ya ba ku ainihin gonaki da lambuna wa yaj'alakum anhar kuma ku albarka da koguna masu gudana duk wannan idan mutum ya yi wata istighfari ke haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana dukkan wanda ya yi wa Allah biyayya da da'a ya yi wata istighfari da da'a to Allah zai ba shi rayuwa kyakkyawa a duniya zai azurta shi da rayuwa mai kyau a duniya Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya yi imani kuma ya yi aiki nagari namiji ko mace Allah ta'ala zai ba shi rayuwa kyakkyawa a wannan duniya to kaga ayoyi da dama na alqur'ani suna bayyana amfanin istighfari da tuba zuwa ga Allah cewa koba ce ta samu arziki tun a duniya kafin ma a je kiyama kenan kamar ana gaya mana cewa wanda yake son ya samu rayuwa mai kyau a duniya ya samu arziki ya samu lafiya ya samu izza to ya riƙe addini ya wa Allah biyayya ya wuce istighfari ya bar saban Allah ya tuba zuwa ga Allah in yayi haka Allah ya lamince masa arzikin duniya kafin a je kiyama to kada mutum ya dauka cewa tunanin an ce za a yalwata masa cikin arziki ya duba aljihun sai ce to ai ga kuma aljihun na ba nauyi a'a ba wannan ne ai arziki yana da yawa ma'ana arziki ba wai iya aljihun ka ya zama akwai kuɗi mai yawa a ciki ba shi ne arziki shi kadai ba a'a rayuwa mai daɗi shine Allah ya azurta ka da kyautata aiki ta yadda wannan zai yi maka albarka a cikin rayuwarka ka samu kwanciyar hankali ka samu wadatar zuci duk mai imani to zaka Allah ya azurta shi da wadatar zuci ko da baka da arziki mai yawa amma hankalinka a kwance baka cikin tashin hankali baka cikin damuwa zaka samu rufin asiri zaka samu rayuwa ingantacciya Allah zai baka aminci da kwanciyar hankali rayuwa tayyiba kyakkyawa sannan arzikin ma Allah zai baka shi ma na duniya da kake so abin da aka lamince maka shine kai wata istighfari da tuba Allah ya bude maka kofofin arzikin sa kofofin arzikin sa kamar yadda ayoyi da dama gashi nan sun bayyana walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim min barakatin minas samai wal ard kaga an yi sharadi da a ce ina ma a ce mutane da ke cikin alkaryoyi za su yi imani su yi takawa su yi aiki na kwarai in sun yi haka Allah ya ce za mu bude masa kofofi na mai barakatin minas samai wal ard albarka daga sama da ƙasa haka Allah ya gaya banu Isra'ila wala annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wato abin mamaki shine wasu magabata suke cewa mamakin mutumin da ya manta da dukkan waɗannan ayoyi cewa Allah ya lamince masa in dai yayi wa Allah biyayya to kuma Allah zai bude masa kofar arziki abinda ake bukata kawai ka tsaya a wajen bin Allah ka nisanci saban Allah kai wata istighfari da tuba Allah ta'ala ya lamince maka arziki na duniya banda kuma abinda zai baka na falala a lahira ومن يتق الله يجعل له من امره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث التقوى بين الله ينا سا متو متي يسام ارزقي ا دنيا كما كركا دوكا cewa sabon Allah shi yake tara mutun arziki wannan kuskure ne duk wanda kaga yana da arziki mai yawa na saba Allah to arziki ne na istidraji ma'ana Allah yana kara masa nauyi ne akan nauyi laifi akan laifi an bude masa duniya dan ya kara me ya kara wato dilmiya ya kara dilmiya yana ganin kamar yana da arziki ko kuma abin da yake na saba Allah shi ke bashi arziki wannan istidraji ne ba arziki ne na tsira ba arziki ne tabewa da halaka amma arziki na tsira shine mutumin da yake wa Allah biyayya da da'a Allah ya bude masa koba ta arziki kuma ina kara fada arziki ba shine ka tada tarin abin duniya ba a'a arziki shine Allah ya baka wadatar zuci kana da abin da zaka rayu cikin aminci kuma hankalinka a farce saboda haka Allah ya bayyana mana a cikin wannan aya cewa dukkan wanda yayi wannan mana yayi bautawa ya kadaita Allah cikin bauta kuma yayi ta istighfari da tuba Allah ta'ala zai bashi arziki yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman sai yace wa yuti kulli fadlin fadlahu sannan Allah ta'ala zai ba wa dukkan ma'abocin falala shine ma'abocin aiki na kwarai ai sahibu amalin fadilin ma'abocin aiki mai falala dukkan wanda ya aiki na kwarai Allah zai bashi shi ma daga falalarsa wa yuti kulli fadlin fadlahu Allah zai bashi daga falalarsa ma'ana duk wanda ya wa Allah da'a a duniya to kuma Allah zai bashi daga falalarsa shine gidan aljanna domin gidan aljanna falala ce daga Allah ba aikin ka ne zai baka gidan aljanna ba a'a falala ce daga Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa babu wanda aikin sa zai ba shi tsira babu wanda zai samu aljanna saboda abin da ya aikata a'a aljanna falala ce ta Allah shine wa yuti kulli fadlin fadlahu kuma falala Allah shine in an baka aljanna din nan zaka yi mamaki a ce wanda yake mafi kankanta a cikin masu rubu a gidan aljanna shine wanda za a bashi kwatankwacin duniyar nan ninkin ta su goma amma a yadda muke rayuwa a wannan duniya an kalli girmanta muna gani kamar tana da yawa ko shakka babu kuma da yawa mu an ka kalle mu a ce kai daya a ce wannan duniyar ta kace a ce ma yawa kai me da ita to Allah sai ya kure dukkan wato kudinka a lahira kamar wannan duniya an ninka maka goma shine mafi kankantar wanda yake da gida a gidan aljanna sannan kuma falala Allah shine daraja daraja ne gidan aljanna ta yadda wani ma in ya daga kai ba zai gano dan uwansa dan gidan aljanna ba sai kamar yadda kai a wannan duniya an kada kai kake ganin tauraruwa mafi nisa ma'ana nisan tsakanin irin yadda ake da daraja daraja a gidan aljanna to wannan shine Allah zai bawa bawa wai bashi wannan falala a gidan aljanna wayuti kulli fadlin fadlahu zai ba dukkan ma'abocin aiki na kwarai aiki mai falala ya bashi daga falalarsa shine gidan aljanna da samun daraja mai girma a cikin ta sai Allah ta'ala yake cewa wa in tawallu in kuma waɗannan da ake musu wannan wa'azi suka juye baya suka kauda kai ga barin imani da Allah da yin aiki na kwarai da yawa ta istighfari da tuba sai aka ce manzon Allah ya gaya musu wa in tawallu fa inni akhafu alaykum ya kai wannan manzo ka gaya musu cewa ina ji muku tsoron azaba yaumin kabir azaba ta wata rana mai girma ma'ana yaumin kabir ana nufin rana ce mai girman sha'ani ita ce ranar alkiyama akwai azaba mai girma a wannan rana akwai sha'ani wanda yake na tashin hankali ga dukkan bayi a wannan rana to a wannan rana dukkan wanda ya samu kansa a cikin azaba ko shakka babu ya ba da cikin babban asara da kuma musiba mafi girma saboda haka aka ce gargade waɗanda ake musu wa'azi da alqur'ani suna kauda kai wa in tawallu bayan wannan wa'azi na kira zuwa ga tauhidi bauta Allah shi kadai da kuma yawaita istighfari da tuba daga saban Allah suka giji to a gaya musu fa inni akhafu alaykum adaba yaumin kabir ina ji muku tsoron azabar wata rana mai girma wadda azabar da ke cikin ta azaba ce wadda babu wanda zai iya jure mata azaba ce mai girma yaum yace yaumun shaqqun alaykum rana mai tsananin kunci ga ainihin waɗanda suka samu kansu a wannan rana cikin laifi da saban Allah kuma ranar da Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ma'ana zai kama waɗanda suka yi laifi da ikon sai musu azaba yayi musu azaba sannan aya ta hudu sai Allah ya bayyana cewa ila Allahi marji'ukum ku waɗannan da ake muku wa'azi ku ka kauda kai ku sani fa zuwa ga Allah ne makomar ku ma'ana za ku koma zuwa ga Allah bayan mutuwar ku Allah ta'ala wanda yake wa huwa ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan dukkan komai domin suna inkari suna masa cewa ba za a tashi kiyama ba shine Allah yake gaya musu cewa za ku koma zuwa ga Allah wannan da yake da iko akan dawo da ku kamar yadda ya samar da ku shi yasa yace wa huwa ala kulli shay'in qadir da kuke ganin ba za a tashi alkiyama ba bare ayi sakayya ga wadanda suka aikata nagari da aljanna ayi sakayya ga wadanda suka munan aiki da gidan wuta to ku sani Allah bai iko ne zai dawo da ku sannan kuma yana da iko akan kamar yadda ya faru halitta ku ya kuma dawo da ku bayan kun mutu kowa ya ga abin da ya aikata a ranar alkiyama a Sheikh Imam Muhammad Rashid Ridha Allah ya masa rahama cikin tafsirinsa Al-Manar yake cewa hadhihi al-ayatul arba'a wadannan ayoyi guda hudu fi usulid da'wa ila dinillah sun kunshi asalin abin da ake kiran mutane a cikin addinin Allah abin da Al-Qur'ani yake kiran mutane uwa ne guda hudu na farko shine tauhidi kiran mutane zuwa ga bauta Allah shi kadai shine abin da wannan aya ta farko take cewa Allah ta'budu bayan an bayyana cewa Al-Qur'ani littafi ne mai girma kitabun uhkimat ayatu thumma fusila min ladun hakimin khabir an bayyana matsayin Al-Qur'ani sai aka ce to abin da yake kira uwa ne guda hudu na farko shine bauta Allah Allah ta'budu illa Allah bautawa Allah shi kadai sannan kuma imani da jaza'i cewa in an bautawa Allah akwai sakamako na gidan aljanna ga wanda suka yi da'a suka bautawa Allah suka yi tauhidi akwai sakamako na azaba a wuta gidan wuta ga wanda suka saba wa Allah shine al-ba's wal jaza ta yadda bai kamar yadda ayatu ta bayyana ila Allah marji'ukum izuwa ga Allah makomanku take in kun koma ga Allah ai za a yi muku hisabi ne za a yi muku hisabi da mun kowa ya ga abin da ya aikata kaga kenan tana kunshe da me bayani game da ibn nan tashin alkiyama da kuma sakayya da za a yi ga bayi a ranar alkiyama sannan kuma ta bayyana wato asali na manzanci da aka ce manzon Allah ya gaya wa mutane cewa innani lakum minhu nadhirun wa bashir shi manzo ya zo ne domin ya kira mutane iya aikin sa shine ya isar da sakon Allah mai gargadi ne mai bishara wannan shine asalin abinda Allah ya ko manzanni dan shi aikin manzanni kenan su gargadi mutane cewa kada wato su kauce gaba da hanyar Allah domin in sun yi haka to akwai azaba sai yi mutane albishir cewa duk wanda ya bi ayyayewa Allah biyayya ya bautawa Allah shi kadai ya bautawa Allah to zai samu gidan aljanna kaga abubuwan nan su ne usul na abin da yake kunshi a cikin abin da alqur'ani yake kiran mutane zuwa gare shi bautan Allah tauhidin Allah da bautarsa shi kadai imani da manzanni da kuma tashin alkiyama da kuma sakamako da za a yi ga bayi a gobe kiyama wadannan ayoyi guda hudu sun zamo kamar sun yi talhisi ne sun takaice duk sakon da ke cikin wannan sura ayoyi guda hudu to abin da zai biyo baya kawai bayani ne na waɗannan abubuwa da aka ambata tauhidin Allah bautar Allah aikin manzanni ma'ana me suka zo yi da kuma jaza'i tashin alkiyama da sakamako to kaga ayoyi hudun farko sun kunshe duk baki ɗayan abin da surar za ta yi maka bayani yanzu kenan an maka shimfiɗa abin da zai biyo baya shine kuma bayani dalla-dalla na abin da wannan abubuwa guda hudu suke ɗauke da shi insha Allahu ta'ala sai mu dakata kan wannan aya ta hudu gobe sai mu tashi kan aya ta biyar insha Allahu ta'ala abinda muka karanta dai ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada ya amfana da mu da shi bamu yakan fahimta da yin aiki da shi abinda muka yi tunda haka harshe muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ta'ala muke tawassali da ainihin wato wannan alqur'ani da muke karantawa muke tawassali da ibada da muke ta'azumi da wannan wata mai albarka da ayyukan mu na alkhairi Allah ta'ala ya karba mana ayyuka Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ta'ala ya yalwata mana cikin arzikin mu Allah ta'ala ya bamu kyakkyawan karshe Allah ya amintar da mu a kasar mu da duk inda musulmi suke Allah ya ba su aminci da zaman lafiya Allah ya dauka wannan addini ya dauka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tauhidi kuma dukkan abin da yake da shirka da bid'a Allah ta'ala ya nuna mana karshenta Allah ta'ala ya bamu shugabanni nagari masu tausayi Allah ta'ala wannan kasa da muke ciki Allah ta'ala hali da ake ciki na kunci Allah ka yayi mana ka zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.